الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيوه أشرين جواتا رمضان أولنا شكرات هجرات الدهود الدريف وجود الثلاثين za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani a cikin suratul Nisa. Daga farko ga tambayoyi da aka aiko. Wannan yake wani lokaci ne ake sallar walaha daga fitowar rana kamar yanzu 6 da kwata, ko sai rana ta fito sosai kamar 9, kuma raka'a nawa ake yi? Lokacin sallar walaha farkonsa shine idan rana ta fito kama yanda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, baziga ta bayyana. Bayyana ta shine malamai suke kaddara shi da cewa ta zama to qaida rumhi, wato gurgudan tsawon mashi, wato mita biyu kenan daga kasa, sai tsawo kamar mita biyu daga kasa shine gurgudan tsawon mashi. A masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina, ladanan Madina suna kaddara shi da minti 20 bayan lokacin da rana ta hudo. Saboda haka yanzu kamar yanzu rana tana hudowa 6 da kwata, saboda haka 6 da 35 lokacin ne ake fara, yake halatta a fara yin nafila. Amma idan rana ya zamanto tana hudowa ko tana da sauran jajajenta ba ta riga ta gama fitowa ba, bai halatta a yi sallah ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah a wannan lokacin. Ya ce lokaci ne da masu bautar rana suke mata sujada. To sannan lokacin da ta zai tafi har zuwa ranar, har zuwa lokacin zawal, lokacin da rana za ta kai tsakiyar kai. In rana ta kai tsakiyar ka, to ba a yin nafila. Kamar yadda ya zo a hadithin Amr ibn Abasa a cikin Sahih Muslim, ya ce da ya tambayi Aisha, ta bayyana masa, ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah, yace masa da yace masa daga zarar rana ta fito ta bayyana a gabas zai yi nafila. Sannan duk lokacin na sallah ne har sai rana ta tsaya tsakiya a tsakiyar sama, to lokacin nan sai ya daina yin sallah har sai ta karkata daga zawal. Wannan shine lokacin walaha, farkonta da ƙarshensa. Amma lokacinta mafi so wanda aka fi, aka fi so a yi ta a lokacin, shine lokacin da rana ta soma, lokacin da hantsi yayi zafi, lokacin da hantsi yayi zafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi sahih, salatul awabin hina tarmudu al-qital, sallar masu komawa ga Allah, wato sallar masu sallar walaha, lokacin da wato yaron dan maraƙin raƙumi, ana raƙumi ana ce masa dan maraƙi, dan raƙumi, lokacin da yake tashi ya bar wato lokacin cikin hantsi. An san raƙumi bisa al'adar su suna zama cikin hantsi. To daga zarar yashi ya samu ya soma zafi, wato lokacin walha ya soma zafi irin wajen 11 din nan, to sai ta shi suna neman inuwa. To lokacin shine lokacin da ake, shine lokacin da yafi komai, aka fi komai san ai sallar walha a lokacin. Kuma mutum ya kula lokacin da mutane an shagaltu da harkar duniya, to mutum ya yanke daga harkokin duniya ya koma ya zuwa ga Allah, ya nuna cewa yana da cikin al-awadin. Al-awadin masu yawan komawa ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Amma dangane da raka'o'inta, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta raka'a 8, ya yi ta raka'a 4. Dan haka ne mafi san Imam Nawawi yace an fi so in mutum zai sallar walha, an fi so a yi ta raka'a 8, an fi so a yi ta raka'a 8. Bal waɗansu malamai ma suna cewa ba za a ƙara sama da raka'a 8 ba. Amma kamar yadda Ibn al-Qayyim ya tabbatar a cikin Zadul Ma'ad cewa yin ta har zuwa raka'a 12 ma ya tabbata daga nassoshi na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mutum yayi ko raka'a 2 ko raka'a 4 ko 6 ko 8 ko 10 ko 12 duk ya tabbata daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala a'lam. Sannan yace ya halatta mutum yayi nafilar tahiyatul masjid bayan sallar al'asr da bayan fitowa al-fijr. Wannan yana daga cikin mas'aloli da malamai suka saba a kai. Waɗansu sun rinjayar da hani, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nafila bayan sallar al'asr, suka ce ko da bai saba zuci, wato ko da ta tahiyatul masjid ce. Waɗansu kuma suka ce a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ga nafilar da ba ta da dalili, amma mutumin da yake da dalilin yin sallah kamar yayi tsawaki ko kuma ya shigo masallaci ko kuma yana so yayi sallar tuba yayi laifi yana so ya tuba zuwa ga Allah zai salati tauba ko kuma zai sallar istikhara bukata ta taso masa ba zai iya jin shirka sallar istikhara ba duk waɗannan salloli ne da suke da dalili to mutum zai iya yin su ko da bayan sallar asar ne ko da bayan hudowa alfijiri wanda yake wannan shine matabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i kuma ita ce matabar malaman hadisi Imam Malik matabar sa ita ce matabar ta farko ko da dalili ba a yi nafila saboda yarin jayi da jami burhani tunda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda na hana ku bashi abinda na umarce ku da shi ku yi gurgurdan iko to ya nuna kan cewa hani ya fi tsanani tunda shi ba a ce ka bar shi gurgurdan iko ba cewa a ce ka bar shi kawai waɗansu malamai sun ɗauki wannan matsala tana daga cikin matsaloli wato masu wahalar rinjayar da menene ya fi daidaituwa irin su Imam Shaukani saboda haka suke cewa ma mutum kada ya shiga masallaci a wannan lokacin musamman abin da yake tsanantuwa idan ya zamanto gab da faduwar rana wannan hanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga ai sallah a wannan lokacin yana da tsanani kuma musamman an bayyana illar hanin saboda haka mutum ya kada ya rinka karda don shiga masallaci kada mutum ya rinka karda don wannan lokacin watakila barin yin sallar a wannan lokacin shine yafi sabanin kamar musamman mubashiratan bayan sallar la'asar da har lokacin da yake rana ba ta kai lokacin da ta karkata tana gab da za ta faɗi din nan ba wallahu ta'ala a'lam wannan yace ana cikin sallar tarawih sai liman yayi mantuwa da raka'a uku da yi sallama sai a ƙarshen ta ukun aka tuna masa yaya za a gyara wannan sallar sai ya miƙe in ya zauna yana tahiya ai mata tasbihi in aka yi masa tasbihi sai ya miƙe ya kawo raka'a ɗaya sannan ya sallama sannan ya shiga da bayan sallama saboda ƙarin zaman da ya yi a wajen da ba a zama a cikin sallah kasancewar afwan sai idan ya kawo raka'a ɗaya sai ya sujjada kafin sallama saboda rashin zama da bai yi ba a raka'a ta biyu da kuma ƙarin zama da ya yi a wannan raka'a ta uku wanda yake ba wajen zama ba ne sai ya sujjada qabla salam kamar yadda yake a matsabar Imam Malik da mutumin da ya haɗa da mutumin da ya rage wata sunna ya ƙara wata sunna ya ƙara wani aiki a cikin sallah cewa zai sujjada ne qabla salam idan ya miƙe a wajen da ya zauna ɗin ya miƙe ya kawo raka'a ta huɗu sannan ya yi sallama ba tare da ya yi sujjada ɗin ba babu laifi a kan wannan saboda sallar nafila ce kuma sallar nafilar dare domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salo-salo daban-daban na nafilar sallah duk da yake ya bayyana cewa ka'idar sallar dare shi ne mutum ya raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama amma ya yi sallah raka'a huɗu ya zauna a raka'a ta huɗun sannan ya tashi ba tare da ya sallama ba ya ƙara raka'a ɗaya ya zamanto raka'a biyar a matsayin wuturi don haka babu tsanantawa a cikin wannan ko da liman ɗin bai yi sujudu sahwi ba sallar ta su insha Allah ta yi domin akwai daga cikin wato salon sallolin Annabi sallallahu alaihi wasallam dare da yake tabbatar da wannan duk abin da ya samu asali a cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce mutum ya yi kuskure ko ya yi rafanwa a kansa ba wannan yake shin mace mai haila na iya karanta alkur'ani a cikin laptop ko handset kwarai za ta iya karantawa ta rike tunda ana sa shi handset in an sa masa alkur'ani ba alkur'ani ba ne saboda haka za a iya ɗaukar ta ko babu alwala ko babu alkur'ani mace mai haila za ta iya ɗaukar ta kwamfuta in an sa masa alkur'ani ba alkur'ani ba za ta iya ɗaukar ta to kuma kamar yadda Imam Malik ya ce mace in tana jin tsoron manta alkur'ani za ta iya karatun alkur'ani suna cikin haila shi bai ga babu dalili da ya hana mace mai haila karatun alkur'ani musamman in ya zama tana jin tsoron wato mantuwa sai ta zata iya karanta alkur'ani ta take iya karanta alkur'ani da tilawa ta hanyar amfani da handset ko ta hanyar amfani da alkur'ani wanda yake mai fassara tunda shi ba mus'haf bane cikakke wanda aka sabanta yin karfi kafin a dauke shi kuma wannan amfani da irin laptop din da handset wajen sanya alkur'ani yana daga cikin kokarin mutanen zamani na wato tunan Allah a cikin dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe na abubuwan cigaba haka ya kamata abubuwan ci gaba ɗin da aka kawo su ne amfani da su wajen abin da zai karfafa mana alaƙar mu da Allah, ba ya zaman to kan cewa wa'innan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe su na ni'ima a gare mu sai kuma su zaman to hanyar saɓan Allah ba. Waɗansu hankalin su ba abin da ke cikin illaci na sunan batsa da hotunan ashararanci da waƙoƙi wanda suke sanya su kullum suna tare da shaiɗanu wal iyadu billah. Amma idan ya zama to aka mai da su wajen sanya wato karatuka da sanya karatun Alƙur'ani da wa'azuka da sauransu, wannan alkhairi ne mai yawa. Wannan yake mun kasance cikin wanda aka tura wasu gari domin yi wa ƙasa hidima, wato NYSC. Shin ya kamata mu ci gaba da yin sallar ƙasaru har tsawon shekara ɗaya lokacin da za mu gama mu dawo garinmu? A'a, bai kamata ba. In dai kun san in kun je za ku zauna su yi cikakken kwana huɗu, to ku cika sallah kamar yadda yake masabar juhurin malamai. Mutum zai zauna a waje kwana huɗu cikakku ya cika sallah, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam an san zaman da aka san ya yi, ya san ranar shigansa da ranar fitarsa shi ne lokacin Hajjatul Wada, ya san cewa kwana huɗu zai yi a Makka, saboda haka ya kasaru. Daga wannan malamai suka ɗauki ka'ida cewa idan mutum zai wuce haka sai ya cika sallah, domin iyakar wato haddin ƙasar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ne kwana huɗu. Da kuma sauran ƙara'in da malamai suka ambata jumhurin malamai, wanda yake wannan shi ne masabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Malik da Imam Shafi'i, tare da ɗan saɓani ƙalilan tsakaninsu wajen adadin sallolin, shin 19 ne ko ko 20 ko kuwa 21, wanda yake amma dai ka'idar kwana huɗu ɗin duk waɗannan jumhurin malamai sun tafi a kai, kuma da shi ne malamai mafiya yawan malaman wannan zamani suke fatawa da shi, irin su Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah al-Jinbar, Allah ya ji ƙansa, da Sheikh Salih al-Fawzan, da malamin mu Sheikh Muhammad al-Muhtar, duk fatawar da suke yi kenan. Duk da yake akwai malamai a wannan zamani da suke cewar idan mutum ya je waje matsawar ya san cewar ya je wajen ne da niyyar zai dawo, to zai iya cika sallah, zai iya yin ƙasar komai tsawon shekarun da zai yi. Saboda haka za su ce kamar ɗalibai da suke zuwa wata ƙasa su je su karatu har su je su dawo su ta yin ƙasar, wanda yake wannan ra'ayi akwai daga cikin malaman zamanin nan, sai daga cikin malamin malamanmu Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen, yana daga cikin abin da ya fita a kai, har Allah ya ɗauki ransa akan wannan ra'ayi yake, wallahu ta'ala a'lam. Wato wannan matsala abin da ya sa saɓani ya yi yawa, saboda babu nassi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dukkan su malamai da suke fatawa a kan mutum ya tsaya a kan kwana huɗu ɗin nan sun duba janibin ihtiyaku ne, janibin zaman tuwa, ko mutum ya yi tsantsani wajen tsare addininsa, ka bar abin da kake kokwanto zuwa ga abin da ba ka kokwanto. Wato yin cika sallar shi ne barin abin da kake kokwanto, domin idan ya zamanto cewar hukuncin shi ne sunna a gare ka shi ne ke ƙasaru, to wannan yana da sauƙi, domin wanda yake zai yi ƙasar ya cika sallah ya faɗa sunna, amma ba za a ci sallar sa ba sai ba. Amma wanda yake zai cika sallah ya yi ƙasar, to ƙasar ba za ta wadatar a sallar sa ba, domin da yi farilla. Saboda haka muktazan abin da tsantsi ne ke hukuntawa shi ne mutum ya yi taka tsantsan, in ya san cewa zai kwana huɗu a waje cikakku ya cika sallar taka. Wanda yake ina hukuncin wanda ya faɗa ruwa kuma ya mutu, shin za a yi masa wankan gawa kuma za a cire masa kayan da yake a jikinsa da ya mutu da su? Wato kamar yadda muka ambata, wanda ba a cire masa kayan jikinsa, ake binne shi da kayan jikinsa, kuma ba a yi masa wanka, ba a yi masa sallah, shi ne wanda ya mutu wa shahada a wajen yaƙi a filin daga naƙi da aka yi na jihadi tsakanin musulmi da kafirai, wanda aka yi shi domin ɗaukaka kalmar Allah. To musulmin da ya mutu ya yi shahada a wannan shi ne shahidin da yake ɗaukan wannan hukunci. Amma dukkan sauran shuhada, ko da an kashe shi a fagen fama, amma bai mutu ba sai da aka dawo da shi gida. Kamar Sa'ad ibn Mu'az, an ji masa ciwo a yaƙin Ahzab, amma bai mutu ba sai a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan ya yi kusan wata ɗaya yana jinya a masallacin. To shi wannan sai an cire masa kayansa, an masa wanka, an sa masa likafani, an yi masa sallah. Kamar Sayyidina Umar, shahada ya yi domin kashe shi aka yi yana cikin sallah, zulman shahada ce, amma ta ga sai da aka yi masa wanka, aka yi masa likafani, aka yi masa sallah. To haka zalika sauran shuhada wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa ana riskar da su, ana kai ke zuwa ga matsayin shahidai, shine wato kamar wanda ya mutu a cikin ruwa da wanda ya mutu a kuna da wanda jini ya fato masa da wanda ya fato daga sama a ko daga bene ko kuma daga jirgin sama ya fato ya mutu da mace wadda take naƙuda da sauran dai shuhada wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata duk waɗannan za a yi musu wanka a yi musu likafani a yi musu sallah wannan abinda na ambata akan sa dukkan malamai suke kuma dalilan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sun karfafa wannan na fi'ilin sa da kuma fi'ilin sahabban sa wannan yace ya halatta ga mai itikafi ya amsa waya ko yayin kira yayin da yake itikafi eh ya halatta Annabi sallallahu alaihi wasallam ma tabba Safiya tana zuwa wajen sa yayin da yake itikafi ta zauna sun hira da ita kuma har ya fito ya raka ta saboda haka irin wannan aikin ya halatta mutum ya amsa waya sai dai wala yaqulu illa qawlan ma'rufa kada ya faɗi magana sai magana ma'ruf wato kada ya zamanto kuma cewar a so mahirar farfasa ta yi sabon aure ta shigo itikafi ta bar amarya ta bugo maka waya ta hirar da za ta kaya muku da hankali suna cikin itikafi wannan bai dace ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarqut idan ranar azumin ɗaya daga cikin ku ne kada ya raba su shine magana ta farfasa magana da bata dace ba saboda haka kada ya faɗi magana sai abin da yake na alkhairi sai magana wacce ta dace da matsayin ibadar da yake ciki domin abin da yasa ya yi itikafi ya tuna ya bar zaman gida ne ya zo ya zauna a masallaci saboda Allah saboda haka ya tuna irin wato girman abin da ya kawo shi wannan waje don haka ya tsare harshensa daga abin da bai dace ba na'am haƙƙin iyalansa na ba su da ikon sa hana su sai ai haƙƙin kwanansu ne saboda haka bai kai shi ga itikafi ba sai da izinin su ai kamar tafiya ce in mutum zai yi tafiya ai ba za su sai haƙƙin mu ne ka zauna tare da mu saboda haka ba kai kake tafiya ba zai yi tafiya saboda haka itikafi ba sai da izinin ba sai da yardar iyali mutum zai yi idan mutum yana kwance da iyali ne ya zamanto kan cewar ya ce zai tashi mai sallah ta yana daga cikin kyakkyawar mu'ashara da nemi ya gaya musu kamar yadda muka gani a hadisin Aisha wanda muka ambata na Ubayd ibn Umair ya ce ya Aisha da ne ni in tashi in bauta ma Ubangiji na to kamar irin wannan yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa almata wato a gaya musu a nemi izinin wajen sannan tambaya ta biyu ce neman addu'a ne za mu tsaya nan wajen sauran tambayoyin sai Allah ya kai mu gobe insha Allah shi ne ba a kan sa na'am addininsu na musulunci yana nan don sun daina magana suna nan a musulunci amma sun saba wa Allah suna cikin fushin Allah wanda kuma ya fi alkhairi shine wanda ya fara yi mai juna magana ɗin idan aka zo dukkan ranar alhamis Allah ana ɗaukaka aikin bayi ana cewa a yafe ma yawa tambayar ta cewa mutane ne wai musulmi sun daina mai juna magana ba ruwansu da juna musuluncinsu yana nan amma kuma suna cikin saɓon Allah in suka wuce kwana uku suka wuce ba su daidaita ba su sulhu ba sun dawo su ne ma junansu magana to suna cikin fushin Allah kuma za su harama kansu alkhairi mai yawa domin duk ranar litinin da ranar alhamis ana ɗaukaka ayyukan bayi Allah zai ce duk waɗanda aka zo ɗaukaka ayyukan bayansu ba aka zo ɗaukaka ayyukansu Allah zai yafe ma daga cikin bayinsa wanda ya so amma daga cikin wanda ba a ba su wannan yafewar su ne wanda suka kaurace ma juna sai Allah ya ce su tsale ta hanci sun yi sulhu tsakaninsu wato ko sun cancanci su shiga cikin rijistar wanda ake ma rahama ba za su samu rahama ba saboda sun kaurace ma juna to har wa yau da yanzu ga lambobin takardun motoci da ake nema a ɗauke muna fata a bada haɗin kai. Akwai Toyota Corolla mai ja lambar Kano, 189 KMC, sannan da Corolla ruwan ƙasa brown lambar Kano ita ma 98 lambar ƙaramar hukumar Zarko, sannan akwai Corolla ja ita kuma lambar AA 814 a ringin RMG. Lala ana nema wanda suka aje motocin su dauke saboda a tsara wajen parking da yan agadi suke yi. Allah ya saka da alkhairi. Za mu tashi aya ta 13 a cikin suratul nisa a wannan karatu namu. Bismillah. Allah ta'ala ya ce tilka hududullah, waɗancan hukunce-hukunce na rabon gado da kasa-kasan dukiyar mazaga wanda an bukun su ya gabata a cikin wannan sura a aya ta farko da aya ta biyu. Hududullah, waɗancan bayanin iyakokin Allah ne ya Rasulullah, shi ne ma'anar tilka. Kusan mun ce ita ishara a Larabci za a yi nuni ga abu, kuma a yi nuni abun a ambaci wanda ake nuna ma abu. Idan mutum ɗaya ne namiji a ce tilka ga abin da ake nuni da shi a nesa. In mutane biyu maza ko mata ake nuna a ce tilkuma. In kuma mutane da yawa ne a ce tilkum. In kuma mutane da yawa ne mata a ce tilkunna. In mace ɗaya ce a ce tilku. To tilka waɗancan hukunce-hukunce da nake nuna maka ya Rasulullah, hududullah, iyakokin Allah ne. Wa man yuti illaha wa rasulahu, wanda yayi biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato wajen kiyaye waɗannan iyakoki na Allah da kuma ma dukkan waɗansu dokoki na Allah, wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yudkhiluhu jannat, Allah zai shigar da shi aljannatai, ba aljanna guda ɗaya ba, sai aka kawo ta aljanna, domin aljannatai ne daban-daban. Tajri min tahtiha al-anhar, ƙarƙashin su ƙoramuna gudana, khalidina fiha, suna masu dawwama a cikin waɗannan aljannatai. Wa zalika al-fawz al-azim, kuma wannan wato a shigar da shi aljanna, ai masa wannan sakayya shi inna ya Rasulullah al-fawz al-azim, shine rabo wanda yake mai girma, shine rabo wanda yake mai girma. Wato Allah maɗaukakin sarki shi kansa ya girmama rabon, ya girmama abin da ya yi ma wanda suka shiga aljanna, cewa ya ba su rabo mai girma. Idan Allah da kansa ya ce abu rabo ne mai girma, ta san hakika rabo ɗin ne. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu, wanda kuma ya saba ma Allah, ya saba ma manzon Allah, wa yata'adda hududahu, kuma ya ƙetare iyakokin Allah, yudkhilhu nara, Allah zai shigar da shi wata wuta. Khalidan fiha, yana mai dawwama a cikin wannan wuta, wala huwa azabun muhin, kuma yana da azaba ta wulaƙanci a cikinta. Azaba ta wulaƙanci za ta matabbaciya ce a gare shi. Wannan wa'adi ne, uslubin Al-Qur'ani kenan, bayan an faɗi hukunce-hukuncen Allah, sai kuma a faɗi abin da zai sa mutane su bi hukuncin Allah, shi ne wa'adi. Wa'adi dole sai da shi. Sai da wa'adi za a aiwatar da shari'ar Allah. sai da wa'azi za a kiyaye iyakokin Allah. Ba 'yan sanda ba ne, ba ƙarfin hizba ba ne, ba ƙarfin 'yan sanda ba ne zai sa a tsaye da iyakokin Allah, duk da ana yin wani. Duk da shari'a ɗin ta ce a kafa waɗanda za su tsare doka. Amma ba abin da zai sa mutane su zamanto 'yan sandan kawo kansu, 'yan hizban kawo kansu, wanda ko da babu mai kiyaye doka, su za su kiyaye dokan a kan kansu illa wa'azi. Illa wa'azi, suna tarwa da Allah. Sai sa Allah ta'ala ya ce fadakkir fa innal dhikra tanfa'ul mu'minin, kai wa'azi domin wa'azi yana amfanar mu'min. Saboda haka wa'azi a cikin al'umma shi ne mabuɗin aiki da shari'ar Allah. Aiki da shari'ar Allah kuma shi ne abinda zai kawo ma al'umma zaman lafiya da kyakkyawar rayuwa. Saboda haka duk abinda aka yi ƙoƙari na a yawaita wa'azi a cikin al'umma ba abinda zai kawo gyara a cikin al'umma irin wannan. Ko mun gani a cikin al'ummomi da suka gabata a cikin tarihi, yayin da duk al'umma musulmi ya zamanto kan cewar sha'anin wa'azi ya yawaita da karantarwa ya tsananta a cikin al'umma, shi ne za mu ga bambanci. Babu abin da ya bambanta arewacin Najeriya, inda Daula Ukiyar Usmanu ta kai, da sauran wuraren ƙasashen Afirka ta yamma inda Daula Shehu Usmanu ba ta kai ba, illa wannan jami'a. Cewa da wa'azi aka gyara wannan al'ummar, har aka zo aka yi jihadi, kuma da aka yi jihadin aka kafa daular musulunci, haka aka ci gaba da wa'azi. Shehu Usmanu a cikin Ihya'us Sunna yana cewa wajibi ne ga dukkan malami wanda ya gama kula, ya gama wato wanda yake ya samu faraga, ya samu rara, ya samu dama bayan cika farillan aininsa, ya zamanto ya gabatar da kansa domin wa'azi da karantarwa da sauran al'umma a cikin masallatai. Abinda Shehu Usman kenan ya sunnata a ƙasar nan, a masallatai a rinka karantarwa, shi ne sunnata sunnar cewa duk ranar Alhamis zai tara gama garin mutane, maza da mata, ya tara su domin ya yi musu wa'azi. Kafin ya fito daga gida ya zauna sai ya shiga a tsoro, sai ya jaddada niyyar sa, ya ce yana fita ne saboda Allah. Ɗansa sarkin musulmi Muhammad Bello ya tambaye shi a cikin Infaqul Mansur, Muhammad Bello ya kawo ya ce ina ganin in za ka fito sai ka tsaya a tsoro ka ayi wata magana, me kake cewa? Ya ce ina jaddada niyyata ne, in halatto da niyya kuma in ƙarfafa niyyata saboda Allah. A cikin wa'azin da ya ce wa mutane duk ranar Alhamis, sai Allah ya sanya albarka a cikin abin ka. Shi ne irin wannan za ka ga muka samu albarkacin wannan tsari a tsarin aure ya shiga a cikin al'umma muka saba da shi, da yin adalci tsakanin mata, da abubuwa da dama na ɗabi'un musulunci, duk albarkacin wannan ne. Wannan albarkacin wa'azi ne. Wa'azi shi ne zai sa a tsare shari'ar Allah. Wa'azi shi ne zai sa a tsare shari'ar Allah. Shi ya sa gwamnatocin musulunci ba sa wasa da sha'anin yin wa'azi. Muna gani yanzu a ƙasar Saudi Arabia ba wani abu ne ya canza ƙasar Saudi Arabia illa yawan wa'azi da ake yi. Har gidan rediyo suka ware daban na Alƙur'ani da wa'azi, guda aka Ƙur'ani kare. Farkon zama na a Madina, maƙwabtana da na zauna tare da su, su suke gaya min da bakinsu ba wannan yake gaya min ba, cewa kafin zuwan daular Saudiya a ƙauyensu, wanda a lokacin nan ba su shekara 50 daga tsohuwa daga ƙauyen nasu zuwa Madina ba, ƙauyen nasu tsakaninsa da Madina mil kilomita 40, suka ce a ƙauyensu ba su san sallah ba, ba wanda yake sallah. Ranar Juma'a za su haɗu a masallaci, akwai masallaci, sannan akwai wani mutum wanda suke masa sheikh malam, shi ne kawai zai zo ya tara sai ya huɗu bayan sallah suna kallon sa, sannan su tafi su gida. Ba san su sallah ba, ballantana su san wani abu Alƙur'ani, har su iya karatun Alƙur'ani ko azumi ko zakka, duk ba su sani ba. A nan maƙwabtanmu shekaru da ba su 20 da suka wuce ba, maƙwabtanmu ƙasar Nijar, ‘yan mata ba su san cewa mace in ta gama al’ada za ta yi wankan haila ba, ba su san wannan ba. Duk saboda rashin karantar da addini da rashin wa'azi. Akwai munasaba, Allah maɗaukakin sarki ya bayanin iyakokin Allah. Iyakokin Allah su ne shari'ar Allah. Allah ya ce waɗannan su ne iyakokin Allah, wato wannan shari'ar ita ce shari'ar Allah. Duk wanda ya bita da sakamakonsa, wanda kuma ya saba mata da sakamakonsa. Nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda ya yi Allah da manzonsa, bin Allah mataki-mataki ne. Mafi girman matakin bin Allah shi ne imani, wanda duk biyayya idan ba ka yi imani ba a tutar babu. babbar biyayya da Allah shine ke imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika wajen sako, mafi girman sako shine ke kafirci, shirka da Allah da kafirci. Saboda haka ne aka ce, dan haka ne ma aka ce wanda ya saba ma Allah da manzonsa ta hanyar kafirce mai iyakokin Allah, kuma ya ketare iyakokin babuwansa da iyakokin Allah, yayi watsi da su zai ma yadda da su ba, to wannan shine zai shiga cikin wuta ya dawwama. Wanda kuwa saban Allah yayi saban da bai kai ya zuwa ga kafirci ba, to wannan ba zai zama su kafirci ba, in ma ya shiga cikin wuta, in dai ya mutu da asalin imani ba zai dawwama a cikin wuta ba. Saboda haka babu hujja da khawarijawa da za su ce ai Allah ya ce duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa zai shiga wuta ya dawwama a cikin wuta. Saboda haka suke duk wanda ya saba ma Allah da sunubi guda ɗaya ya kafirta. Wannan kuskure ne, saboda dalilai da yawa a cikin shari'a sun nuna kan cewar idan dai mutum yana da asalin imani, duk saban da ya yi ba zai zama to kafiri ba, ba zai dawwama a cikin wuta ba, imaninsa zai amfane shi ya fitar da shi daga cikin azabar Allah. Allah maɗaukaki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu yana baya shirka da Allah zai shiga aljanna. Sahabbai suka ce ko yayi Abu Zar yace wa in zina wa in sara, ko yayi zina yayi sata yace wa in zina wa in sara, yana mai ta harsan uku. Ana uku yace wa in rajima anfu Abu Zar, ko da an turmuza hancin Abu Zar a cikin turbaya, wato ko ka so ko kaki. Abu Zar magana ta burge, saboda ko shi in ya tashi riwayar hadisi sai ya faɗa ya maimaita yace wa in rajima anfu Abu Zar, saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa. To wannan ka'ida ta sani, saboda haka wanda ya saba ma Allah da manzansa da wani abu koma bayan kafirci ba zai dawoma a cikin wutar jahannama ba, in dai ya mutu a cikin imani. A wajen wannan bayani munasaba ta zo da ya kamata a mai tsokaci a kan wani abu da yake faruwa a jihar Niger ta Nigeria. A watan da ya wuce, kusan ma dai wata biyu kenan, ran 11 ga watan da ya wuce wancan watan, watan bakwai, watan July, an buga a cikin wata jarida cewa kwamishinan a shari'a na wannan jiha, wanda shine babban lauyan wannan jihar, ya ce jiharsu suna sake shawara akan cewa za su daina aiwatar da tsarin shari'ar musulunci a wannan jiha, saboda suna ganin tsarin shari'ar musuluncin ba ta dace da tsarin gudanar da shari'a ta adalci a jihar ba. Ko musulmi ne, idan har suka yi haka, suka yi ma Allah haka, to hakika wani ya daga cikin ridda. Mutum ya ce ya ba zai hukunci da hukuncin Allah ba, saboda bai dace da inda yake ba, saboda bai dace da zamaninsa ba, ko saboda bai dace da matsayinsa ba, ya ce ba zai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba. Wannan kafirci ne, shi ne wannan Allah yake cewa shi ne saban Allah da yake na kafirci, wanda idan mutum ya haka zai dawwama a cikin wuta, komai sallarsa komai azuminsa. Idan ya yi kafirci, idan ya yi ta, idan ya ce in ya yi inkarin shari'ar musulunci, ya yi inkarin aiki da shari'ar musulunci, daban ne ka ce ka yi shari'ar musulunci za, amma kuma ka ƙi yin shari'ar musulunci saboda sako, wannan ba zai kai ka ga kafirci ba, amma ka fito ka yi fito na fito da Allah cewa ba za ka yi ba. Duk da rashin cikar shari'ar, tsarin shari'ar musulunci bai kai ana aiwatar da shi 100%, amma akan abin da aka yi, akan abin da yake ake aiwatarwa na kamantawa da hukuncin Allah, to wanda ya fito yayi, wanda ya fito yayi watsi da shi, to yayi ridda. To an ce sun ce za su yi taro, hukumar sun ce za su yi taro, kuma ya faɗi wannan ne a cikin taro waɗanda masu ɗaura ɗamarar yaƙi da shari'ar musulunci akan a gabansu aka yi, wanda akwai wakilin ambasadan ƙasar Ingila, wato babban kwamishina, suna kiransa babban kwamishina ko high commissioner, akwai wakilinsa da ya je a wajen, saboda ya ce abin da kuke daidai ne, abin da muke so kenan ku. Akwai wakilinsa a wajen, saboda dama su ake so a yardar ba Allah da manzonsa ba, ba muminai ba. To wanda ko ya ɗauki walicin abokan gaban Allah, ya ƙyale walicin Allah da manzonsa da alladina amanu, to ya sani cewa inna hizballahi humul ghalibun, rundunar Allah su za su yi nasara, shi ba zai nasara ba, ba inda zai. To da haka ya kamata waɗannan duk wanda yake da fila kan isar da magana da zuwa gare ku ya sanar da su irin haɗarin abin da suke nema su fuskanta ya kefe zuwa ga warware imaninsu kuma mu ko ba za mu tsare su ba dukkan inda muka san Allah zai karba addu'anmu waɗanda suke so yaƙi da addinin musulunci su yi amfani da matsayinsu na siyasa don sun ga sun samu mulki na shekara huɗu abinda jihar Naija ita ce jiha ta biyu da ta bayan Zamfara da suke za ta aiwatar da shari'ar musulunci to su waɗanda suka zo yanzu suna ganin kan cewar don sun samu mulki na wannan muddar da Allah ya ara musu su ga kan cewa za su yaƙi da shari'ar musulunci za su yaƙi da addinin Allah to su san cewar in suka tashi yi da Allah suke yi kuma Allah maɗaukakin sarki zai gabanin shi kuma za mu roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya nuna Allah ya karya su Allah ya karya ƙarfinsu idan kuma saboda rashin sani ne to Allah ya fahimtar da su su gane kada su ɗauki wannan mataki amma matsawar suka ɗauki wannan matakin to kuwa Allah maɗaukakin sarki in Allah ya da Allah ba zai tsaya su ba kuma za mu ɗauki za mu ta addu'a kan Allah maɗaukakin sarki kada ya ba su iko kansu wannan maƙiya addini da suke son su tunzura su kansu yi Allah ya karya su waɗanda kuma suke gafalallu sun rafkana Allah ya faɗakar da su wanda suke jahilai a cikinsu Allah ya sanar da su wanda suke masu rauni a cikinsu Allah ya ƙarfafa su kan yin abin da yake shi ne daidai amma idan suka tafi a kan yin fito na fito da addinin Allah to Allah ga ta ga su na'am
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم waɗannan waɗanda suke zai ce ma aikin alfasha shine zina wato mata da suke aikata da suke yi zina min nisa'ikum daga cikin mata yanku ya ku muminai fastashhidu alayhinna arba'atan minkum to ku kafa musu shaidar mutum hudu minkum daga cikin maza daga cikin ku ya ku mazaje wato ku kafa musu shaidar mazaje hudu daga cikin ku muminai ba waɗanda ba muminai ba kuma su zamanto ƴaƴa ne fa'in shahidu idan suka yi shaida fa'amsiku hunna idan suka yi shaida a kan su kan cewa sun yi zinan fa'amsiku hunna to ku tsare su wato ku tsare su fil buyuti a cikin gidajensu kada su fita daga gida hatta ya tawaffahunna almautu har sai mutuwa ta zo a kan su har sai Allah ya ɗauki ransu da mutuwa aw yaj'ala Allahu lahunna sabila ko kuma har sai lokacin da Allah ya sanya musu tafarki ya sanya musu wata mafita daga wannan hukunci daga wannan azaba da ake kama su واللذان يأتيانها منكم مزاجيكما da suke zai kema wannan aiki na alfasha minkum daga cikin mazajenku fa'aduhuma to ku bakanta musu magana ku mugunta musu dabi'a ku azabtar da su fa in taba idan suka tuba wa aslaha suka kyautata aiki fa a'ridu anhuma to ku kauda kai daga gare su ku kyale su wato ku daina musu wannan idaya inna allaha kana tawwabar rahima lallai Allah mai yawan karɓan tuba ne da bayansa da suka tuba ya zuwa gare shi rahiman mai na tsananin jin ƙai ne a gare su wannan hukunci ne a farkon musulunci da ya kasance ga mace wadda ta aikata guna mata mace in ta aikata guna a farkon musulunci to Allah ya bayyana cewa ga hukuncinta an kira guna al-fahsha al-fahisha al-fahisha abinda ake nufi da al-fahisha daga al-fuhush ne mummunan abu wato saboda samun gusta ita zina aba ce wanda take a cikin dabi'ar dan adam a cikin yadda Allah ya halicci dan adam ba mutane suna ganin ta barna ce dan haka masu yin ta take a ko ina mabarnata ake ganin su ko ina mazinata mabarnata ne ba ta garin al'umma ne zina ba ta gari ce a cikin al'umma shi yasa Allah ya kira ta al-fahisha da cewa wato aba wanda take wato abanki to mace in ta zamanto aka in ta aikata alfasha to aka fa mata shaida shaidar fastashidu alayhi ku kafa mu ku nemi shaida akan ku a shaida kuma ta arba'atan minkum mutum hudu daga cikin ku maza daga cikin ku ku mu'mini wato dole ta zamanto maza mazan kuma ƴaƴa ba bayi ba sannan kuma zamanto arjinai saboda wannan ayar dukkan wata shaida a cikin alqur'ani za a kayyade ta da sharadin da Allah ta'ala ya sanya ma shaida wajen mu'amalar ciniki yake min man tarbauna min ash-shuhada daga cikin waɗanda kuke amincewa da su kuke yarda da su daga cikin masu shaida shine adalai a wajen komi idan mutum yayi saki yace wa ashidu ga wai adilun minkum ku kafa shaidar wato mutane ma'abuta adalci guda biyu daga cikin ku saboda haka sharadin shaida a musulunci ta zamanto adila wato dole ta zamanto adilai kuma shaidun nan ta zamanto arba'atan minkum sutu hudu kuma sunna ta bayyana cewa shaidar zamanto shaida ta su ta yi ittifaqi a cikin sifarta ba su saba ba kuma sai sun faɗa ɓalo-ɓalo me suka ga tana yi ba kawai zuwa ce mun ganta tana zina ba kamar yadda ya faru a hadisin waɗannan yahudawa biyu da suka yi zina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace me aka faɗa a cikin littafin ku suka ce ga abin da aka faɗa ke me yasa ba za su yi musu ba suka ce abin ya fi ƙarfin mu saboda zina ta yi yawa zai zamanto kan cewa muna jefe manya-manya daga cikin mu yace to ni ko ni ne zan tsaye da hukuncin littafin Allah a kan ku daga cikin yadda suka faɗa yace a cikin littafin su cewa idan aka kirawo shaidu hudu suka tabbatar sun gan shi yana zina da ita al'aurarsa a cikin al'aurarsa kamar mushi a cikin kurakandu kallir wadda fil mikhala sai ya sun faɗa da wannan sifar to sannan za a tabbatar a cikin wannan akwai rubutun Allah da bayi kan wato ya sanya tabbatar da zina tana tsananta shi yasa aka kawo ta aka kawo shaidar da wannan sifa mai tsanani idan mutum ɗaya ne ya je ya gani kafin ya je ya kawo mutane uku an yi abin da za a yi an gaba sai da ta kashi a banza in ya je ya faɗa shi za a yi mahaddin ya yi ƙazafi dole sai sun haɗu su hudu sun gani kuma sun gani da baki ɗaya kuma sun faɗi sifar yadda suka gani sannan za a tabbatar da cewa ta yi zina to wannan hukuncin Allah ya ce idan haka ta faru fa in shahidu idan suka yi shaida fa amsukuhunna fil buyut to ku tsare su a gidaje a gidajen su kada su fita sai a hana su fita ya zamanto gidanta ya zamanto mata ɗakin ta ya zamanto mata kurkuku ɗakin ta ya zamanto mata kurkuku ba za ta sake fita ba har sai ta mutu ko kuma sai Allah ya sauka ko kuma sai Allah ya saukar da wani hukunci wanda zai canza mata wannan uquba da wani haddi wanda za a saukar da shi a cikin shari'a wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar a ƙarshen a cikin suratul nur da aka bayyana hukuncin mazinata a cikin suratul nur wanda ya shafe wannan hukunci amma farkon musulunci wannan shine hukunci saboda haka wannan hukuncin waɗansu malamai suka ce ba shafe shi ake ba tunda dama ai Allah cewa yayi har sai Allah ya sanya mata mafita sai ya sanya mata wata hanya to hanyar shine hukuncin da Allah ya saukar a cikin suratul nur shine yazo a cikin hadisin Ubada ibn Samit annabi sallallahu alaihi wasallam yace khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila الطيب بالذكر بالذكر جلد مئة وتضريب عام والطيب بالطيب جلد مئة والرجل يشي كدوكا دغريني كدوكا دغريني يا قوم مسلمين الله يا سنيا متحنيا hanyar mafita wato wannan hukuncin da Allah yake har sai Allah ya sanya musu mafita ya sanya musu hanya to ya sauka asai wato ar-dhikru bil-dhikr saurayi idan ya yi zina da budurwa wato wanda abin da ake nufi da saurayi a nan wanda bai taɓa aure ba ba mukafan da ba katangangen namiji ba idan ya yi zina wadda take ita ma ba katangaggan mace ba to jalbini ai musu bula na dari wa tagribu a kuma ni kuma dauke su a kai su wani gari can a kullu su in shekara daya ba a gidajen su ba a kullu su fi furfuna na shekara daya wa sayyidu bi sayyid wanda yake kuma katangagge katangagge wanda ya riga ya taba aure to shi ai masa bulala dari sannan a jefe shi ai masa rajin a jefe shi to wannan hadisi sai aka haɗa cewa wato sai an masa bulala dari sannan kuma a jefe shi amma jumhur malamai ba a kan wannan sutura sai Ibn Ali ya tafi akan zahirin wannan hadisin da aka kawo masa shuraha wata mace da ta yi zina yace yayi mata bulala dari yace ne miki bulala dari da littafin Allah sannan na jefe shi kuma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran jama'irin malamai suka ce a'a in aka yi in dai in mai in idan wanda yake katangagge wanda hukuncin jifa ya hau kansa jefe shi kawai za a yi ba sai an masa bulala dari sannan a jefe shi ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi da ma'i ma'i da yayi zina yazo yayi shaida gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa a'a wata kina ba zina kai ba la Allah ta ba ka kai la Allah ta fanta kai yace a'a ya Rasulullahi dinmai to uku yana zuwa wajen ka bayan yayi na uku anan hudu sai ya tura a tambayi ɗan uwansa me ya same shi lafiyar ka kalau aka ce lafiyar ka kalau ya Rasulullahi yace a tambaye shi ya taba aure aka ce ya taba aure domin al-muhsan katangagge shine wanda ya shar ya haka sharuɗa guda hudu ya zamanto baligi ya zamanto da sannan ya zamanto mai hankali ba mahaukaci ba sannan kuma ya zamanto ya taɓa yin aure aure sahihi kuma an tare a cikin auren amma in yi aure ba aure sahihi ba auren da shari'a ba ta yarda da shi ba kamar yi aure ba kamar yi aure ba sanin wali ko yi auren mut'a wanda haram duk wani haramtaccen aure idan yayi wannan ba zai mai da shi ta tangaide ba wanda yake sharuɗan nan guda hudu su ne shurutul ihsan ko ba musulmi ba ne domin a bisa sahihi hatta waɗanda ba musulmi ba idan shari'a ta hau kansu za a zartar da hukuncin shari'a ne a kansu in suka yi da hukuncin Allah ba za a ce su ba katangaggu ba ne to ma'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka jefe shi da yayi zina da shaidar sa haka zalika al-ju'a al-ghalibiyya matar gani da ta zo da ciki ma na zinaɗin take a tsarkake ta aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta jefe ta haihu da ta haihu yace ta jefe ta gama shayarwa da ta gama sun yake aje a jefe ta da aka jefe ta jinin ta ya tsarto a ɗaya daga cikin sahabbai sai ya nuna Khalid ibn al-Walid sai ya faɗi wata kalma ta wato ganin cewar wannan jinin wanda ake ɗaya ta wato aka yi masa wannan hadin shi ne ya taɓa jikinta kuma yana tozar yana faɗan magana na tozartawa a gare ta yace ya Khalid kada ka faɗi wannan magana ya ce ta yi tuban da za a raba wannan tuban da ta dukkan mutanen Madina wannan tuban ya ishe ya ce akwai wani abin da ya fi da ya zamanto ta zo ta bayar da kanta ta sadaukar da kanta saboda Allah kan a tsarkake ta me ya kai wannan wato yarda da lahira ta gwammace ta rasa ran nata bisa ta je ta haɗu da Allah ba san halin da ta haɗu da Allah daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zo ya yi kirafin yayi gida wanda duk yayi wani abu na zunubi tsakanin ka da Allah in Allah ya rufa masa in Allah ya sifirta shi ba a bayyana ba to ya je ya tuba ga Allah ya saurara ya gani Allah madaukakin sarki yana karkashin mashiyar Allah Allah ya tura ya kai masa Allah ya tura na alƙiyama ya kama shi ya hana mutum ya je ya yi itirafi domin a zartar da haddin zina a kansa amma da a farkon mutunci haka ake Annabi sallallahu alaihi wasallam ma a sau hudu a sau uku yana yin rajin waɗansu suna cewa sau hudu da ma'i da al-ghalibiyya waɗansu suna ƙara al-juhaniyya waɗansu suna cewa al-ghalibiyya ita ce al-juhaniyya sannan kuma da waɗannan yahudawa guda biyu da suke zina da aka kawo su wajen sa yasa aka jefe su saboda haka jefe wanda ya yi zina idan ma'aurin ya taɓa aure tabbatacce ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na Ubadah bin Samit shi ya bayyana cewar wannan ayar da Allah ya ce hatta ya ta'ala awaya da Allah lahunna sabila Allah ya sanya musu sabbi to sannan kuma hukuncin waɗanda suke a farkon musulunci waɗanda suke maza su kuma idan suka aikata zina din sun suka aika wanda zani ya ake yanka waɗanda suka aikata maza su kuma idan suka aikata wato allazari din ya hada wato da namiji da mace idan suka aiwa idan aka kama su sun aikata ko kuma su maza din idan suka aikata zina su biyu shine idan suka aikata aikin mutanen annabi lo fa azuhuma to ku yi musu idaya idaya inna shine malamai suke faɗa wadan suka ce shine ku wato ku zage su ku gaggaya musu bakan magana ku yi musu duka ba tare da iyakar wani haddi ba to idan suka tuba suka ce suka aikin su fa aridu amma sai ku tsane su wannan ya nuna kan cewa kenan kun ga duk da Allah ya kira wannan zunubin alfasha idan Allah madaukakin sarki bai rufe kofar tuba ga wanda suka aikata ba inna Allah kana tawwabar rahima Allah madaukakin sarki ya tabbata mai yawan karɓar tuba ne ga bayinsa mai kuma tsananin jin kai a gare su dan haka ne yazo a cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza zanat amatu ahadikum falyajlidha alhadd wa la yusarrib alaiha idan mutum yana da kuyanga ta je ta yi zina to ya tsayar da haddi a kanta ya mata bulala bulalar kuyanga rabin bulalar da ake ma'aci ta yi mata bulala a su to ya tsayar da haddi a kanta wa la yusarrib alaiha kada wato ya aibata ta kada ya aibata ta kike ke dai mazina ce ke dai ta zaci a domin yin haka taimakon shaitan ne a kan wanda ya laifi tunda Allah shi kansa ya ce shi ne yawan tuba ne mai kuma rahama ne idan mutum ya tuba ya kyautata aiki to mutum da ya asairu min adh-dhanbi kamar la dhanba wanda ya tubar daga zunubi kamar bai taɓa yin laifi ba wannan ayar kamar yadda muka ambata ta sauka a farkon musulunci daga baya da suratul nur ta sauka ya zamanto hukuncin aka bayyana shi kamar yadda aka ce shine az-zaniyatu waz-zani fajjidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wannan akan wanda ba su taba aure ne kenan wanda kuma suka taba aure kamar yadda yazo a hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani da Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi zan yi muku hukunci da hukuncin Allah yace shi yaron da ya yi zina tunda bai taba aure ba ala ibnika jalzu mi'a wa tagribu a ai mata bulala 100 a so a je a daure shi shekara daya ita kuma macen tunda tana da aure yace a je a tambaye ta fa in waghdu ya unay ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha idan ta yi itirafi ta yi da cewa ta yi da a jife ta saboda ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan shine hukuncin alkin littafin Allah sayyidina umar yace mun karanta Allah ya saukar a cikin abin da muke karantawa na alqur'ani الشيخ والشيخة إذا زنا يا فن جموهما البتة أوه ده أوهوا واتو معنا أنا وجم ما أورك وانا سمت قيم أوري إذا انت كي زنا كجيتي كو دماتها نكالا من الله أذابا رجع الله وكان الله عزيزا حكيما يتي منكرا تاتا أما الله مؤمن في سلسل ينا ده بسنق أبن ليشا في تناور أما هو كنتي ينا domin Allah yana aka nasbi hanya hanya ne kamar in kun yi karatu wanda suke karatun usul za su sani akwai abin da ake shafe da hukuncinsa da tilawarsa akwai abin da za a shafe hukuncinsa a bar tilawarsa akwai abin da za a shafe tilawarsa a bar hukuncinsa to wannan yana daga cikin abin da aka shafe tilawarsa aka bar hukuncinsa na'am
إنما التوبة على الله الذين يأمنون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون المنافقون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
Allah ta'ala yace innamat tawbatu, wato saboda Allah yace Allah yana karɓan tuba, yawan karɓan tuban bayin sa ne su sai bayanin tuba. Innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala, tuba akan tuba a wajen Allah yana tabbata ne kawai ga waɗanda suka aikata mummunan aiki bi jahalatin, saboda wauta ko kuma saboda wato jahilci. Abin da ake nufi da jahilci a nan wajen shine mutum ya jahilci cewar wannan laifin ga abin da zai sabbaba masa, ga irin abin da zai kai shi na samun na fushin Allah da mummunan uquba a duniya da lahira, da wato baki tsakaninka da mahaliccinka, domin wannan shine zai sanya shi ya gaba da ya saba ma Allah. To waɗanda suka yi zunubi da irin wannan, suka cuci kawukansu, suka yi makansu wauta, suka jahilci akibar abin da zai zunubi zai kawo musu, to su ne Allah yake karɓan tubansu sun mai tubuna, ba kawai sun yi laifin ba, sannan kuma su tuba zuwa ga Allah, su koma zuwa gare shi min qaribin a nan kusa, wato ba tare da sun yi jinkiri ba. Fa ula'ika yatubu Allahu alaihim, waɗannan su ne Allah yake karɓan tubansu. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah masani ne, Allah masani ne da waɗanda yake suke tuban kuma suke da gaske a cikin tuban. Hakima gwani ne a cikin dukkan ayyukansa. Wa laysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at, tuba baya kasancewa, baya tabbata ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka. Hatta idza hadara ahaduhumul maut, har sai yayin da mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikinsu, qala inni tubtu al'an, sai ya ce ni yanzu na tuba. Walal ladina yamutuna wa hum kuffar, wala waɗanda suke mutuwa alhali suna kafirai, su ma wato babu tuba, tuba baya tabbata a gare su. Ula'ika waɗannan da su waɗanda ba su ba sai da suka ga mutuwa, da kuma waɗanda suke kafirai da suka mutu a suna da suka mutu a cikin kafirci ba su ba, a asadina lahum azaban alima, haƙiƙa mun tanadan musu azaba mai raɗaɗi. Wannan ayar ita ce ta bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki ne karɓan tuba ne. Allah maɗaukakin sarki yana karɓan tuba matsawar mutum ya zamanto mai gaskiya ne a cikin tubansa. Allah ta'ala ya ce tuban Allah, tuban da Allah yake karɓa na wanda suka aikata mummuna ne, dama kuma su ne ake neman su tuba ga Allah. Waye ku baya wa ayyu abdin laka ma alamma, kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ce, wane ne daga cikin mu bawa naka ya Allah da yi min tuba? To da haka kenan, kaga kullum kamata ya karɓi wanto a cikin tuba, domin wane ne zai ce shi ɗari bisa ɗari yake ya tsaya kyam? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in tazkirillahumma faghfir jamma wa ayyu abdin laka ma alamma, in Allah ya iya Allah idan za ka karɓi, in za ka yi gafara, ka gafarta komai da komai, wani ne daga cikin mu bawa wanda yake da abin nan da bai san a maka ba? Wannan ba yana cewar annabawa ma su ba kuma suna saɓan Allah, annabawa ma su mai ne, amma in suka fuskanci tsakaninku da Allah sai su ga su ma suna da buƙatar Allah ya yafe musu akan abin da suka sani da abin da ba su sani ba. Saboda bayi ne, bawa shi ne wanda zai rinka jin kan cewar bai isa ba a gaban Ubangijin. To Allah ya ce yana karɓan tuba ga wanda suka aikata mummuna, wanda suka aikata mummuna aiki bi jahala. Aljahala tana zuwa da ma'anar az-zulm, da zalunci. Shi yasa ne Allah ta'ala yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, wanda idan suka aikata alfasha ko suka cuci kawukansu, domin wanda ya aikata mummunan aiki ya cuci kansa. Aljahala tana zuwa da ma'anar jahilci, kamar yadda Amr ibn Tursun yake cewa ala la yajhal al ahadun alaina fa naj'alu fawqa jahli jahilina, ko kada wani yace zai mana zalunci, ni zalunci sama da zaluncin ma zalumai, in mun tashi wato ni ramu gayya wanda ka gayya ciwo mu wuce iyaka. Kaga yake la yajhal al ahadun alaina, ai la yazliman ahadun alaina, kada wani ya cuce mu, kada ya daka duk wanda ya sako ya cuci kansa. To amma wanda Allah ya ce wanda suka yi haka sun mai tubuna an qarib, sannan su tuba da a kurkusa. A kurkusa ma'ana kafin mutuwa ta zo musu, shi ne a kurkusa ɗin, kafin mutuwa ta zo musu. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya ce inna Allah yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yughadir, Allah yana karɓar tuban bawa matsawon bai kai gargara ba. Al-gargara shi ne yayin da rai bai zo hatta idza balagha al-hulqum, in rai ya zo maƙogoro lokacin da mutum ya gama laƙiƙo, za a ga ganinsa ya kafe, to a lokacin nan ko ya zo karban tuba Allah ba zai karbi tuban sa ba to me ne ya faru da Fir'aun hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin hatta idza kuna nitsewa ya same shi yace yanzu nayi imani da abinda ubangijin banu isra'il babu abin bautawa da gaskiya sai ubangijin banu isra'il kuma ni ma muslimi aka ce al'ana sai yanzu wa kad safarta qabl da ka kafirta wa kunta min al-muslimin kana cikin mabarnata to idan dai mutum ya tubu na min qarib nan kusa shine wato ba tare da yayi jinkiri har sai mutuwa ta zo masa ba domin kasancewar an ce ya tuba a nan kusa yana nuna kan cewa wato nan da nan yayi zaburar zuwa ga tuba domin jinkirin ta tuba yana daga cikin abin da yake kawo wato mummunan ƙarshe yana daga cikin abin da yake toshe mutum kofar tuba mutum ya jinkir mutum ya rubuta zan tuba ba ta sai ya mutu da tuba din ba to ya tubu na min qarib nan ba da wato a kurkusa ya suke tuba to Allah yake waɗannan su ne Allah yake karban tuban su wanda ya nuna cewa kenan idan mutum ya tuba ya cika sharuɗin tuba wanda Allah yake so wanda shi ne mutum yayi nadama akan abin da yake shi ne tuba na gaskiya ya san abin da yake ba daidai bane sannan kuma ya nemi gafarar Allah sannan ya azama cewa ba zai sake aikata wannan mummunan aikin ba wannan shi ne tuba na gaskiya to wanda ya tuba haka Allah yake Allah ya karɓi tubansa wato ma'ana kenan idan mutum ya tuba bai kamata mutum ya tuba ya ringa ganin Allah bai karɓi tubansa ba wannan matsala ce usuliya tunda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka tsayar masa da haddi Allah ya karkashe shi ranan kiyama ba za a yi masa azaba akan wannan zunubin da ya yi ba amma wanda ba a tsayar masa da haddi ba ko huwa tahtal mashi'a yana ƙarƙashin nufin Allah in Allah ya so ya kai masa Allah ya so zai masa azaba to wannan sai yasa wadanda suke cewa wanda ko mutum ya tuba ta kan mushi a yake domin sai ba Allah ya karɓi tuban nasa ko Allah bai karɓi tuban sa wadansu malamai kuma wanda daga cikin su akwai ibnu abdul bar kuma alqur'ani wannan aya tana karfafa mata ba su take inda mutum ya tuba yake sharadan tuba to Allah ya karɓi tuban sa Allah ya karɓi tuban sa wannan zunubin dai Allah ya yafe masa kada ma yin shakka akan wannan in dai mutum ya tafi tuba zuwa ga Allah Allah ya karɓi tuban sa tunda Allah ya ce fa ulaika yatubullahu alaihim wadannan Allah yana karɓan tuban sa wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni ne yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya yi imani ya yi kyakkyawan aiki sannan ya shiri to sannan Allah ya ce tuban Allah ba amma waɗanda suke aikata mummuna har sai idan mutuwa ta zo musu shine hatta lokacin gargara to wannan babu tuba Allah baya karɓar tuban su wannan ladina yamutuna wa hum kuffar wala waɗanda suke tuba waɗanda suke mutuwa alhali suna kafirai Allah ya ce waɗannan Allah ya tarar da musu azaba wadda take mai raɗaɗi a wannan akwai hadisai da dama da suka zo wanda suke kwaɗaitarwa akan wato a gaggauta tuba da kuma muhimmancin kada bawa ya yanke ƙauna mu duba mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi kitabi ga wannan al'umma ta musulmi Allah ya ce qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wanda suka yi barna ne yawa a kan kawunsu masu laifi fa Allah yake kira ba salihai yake kira ba ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wanda suke barna ne yawa a kan kawunsu la taqnutu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta dukkan gabaki ɗaya Allah ya ce gabaki ɗaya su Allah ya ce kuma Allah ya ce kuma awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina sannan muka bayar da littafi muka gadar da alqur'ani ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayin muka zaɓe su yace fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai mai cutar kansa akwai mai zunubi wa minhum muqtasid akwai wanda yake tsaye daidai wa daida baya duba fallasa wa minhum sadiqun bil khairati bi idnillah akwai wanda yake ya shallake ya fi kowa wajen ki ai ya fi kowa rigirgi ya fi kowa tsere da rikan odar rikan ayyukan alkhairi amma duk kaga Allah yake tsara da wanda Allah yake fita to da haka hatta masu laifin a cikin al'ummar musulmi sai su wanda Allah ya kira don ba za su zama masu cikin musu ba to da haka kada mutum ya yadda wato shedan ya sanya shi ya tsaye da hasu ya yanke kauna daga rahamar Allah ya zo a cikin hadisi ingantacce na Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iblis yana cewa ya ubangiji na rike da izzarka ba zan gushe ba ina fatar da bayinka matsawar rayukan su suna cikin jikin su matsawar jini na gudana a cikin jikin su ni kuma ba zan daina fatar da su ba Allah yake ni kuma na rike da izzata da daukakata ba zan gushe ba ina gafarta musu kuma ina gafarta musu matsawar suna neman gafara matsawar za su nemi gafara kan kuma ba zan daina ba to da kai a gani waye zai bi ya daina to da kada mu yanka kada mu mugusta zato ga Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yake kyautata zato Allah zai yafe masa zai karbi tuban sa Allah zai karbi tuban wanda yake zato yake kyautata zato ga Allah cewa in ya mutu Allah aljanna zai shiga da shi Allah aljanna zai shiga da shi wanda ko yake ganin Allah wuta zai sa shi ta wutar da shi kada ka mugusta zato ga Allah ko kada matsawar abubuwan da suke hana karɓar tuba shi ne wannan na farko gargara idan mutum ya shiga gargara na biyu idan rana ta fito daga mufaɗarsa idan manya-manyan alamomin sa'ar alƙiyama suka zo a lokacin nan tuba ba zai amfani ba ta yi gobe ne ta sani a cikin gaibe yake in kace a haba da Allah cikin azumi to in goben ta yi kuma ga abin ya ta so ka ya za ta saboda haka kada ka yi wasa da ka'anin Allah kada ka yi wasa da kusancin alkawarin Allah shi yasa Allah ya koya abu domin ka zamanto kullum a cikin shiri take tsakaninka da Allah kullum ka gyara gidanka ka gyara kayanka tsakaninka da mahalicci Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake karɓar tubansu Allah kuma ya yafe mana zunubanmu. Wannan ba gargara ba ce lakana kalmar shahada ba gargara ba ce lokacin da mutum ya zo gargara shi ne lokacin da ran ya so mafita har ya kai ya zo makogaro lokacin da ya gama na iko lokacin da ya ga ayoyi sun bayyana gare shi lokacin ne Allah baya karɓar tuba amma hatta mutum yana kwance a gidan mutuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen Abu Talib yake ka faɗi kalma guda ɗaya zan kafa maka hujjar ita a wajen Allah ya zo wajen wani yaro saurayi da Yahudi da ya zo duba shi rashin lafiya yana kwance a gidan ajali Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ka ce la ilaha illallah sai yaro sai ya kalli ubansa da Yahudi yake ati abul qasim tabi abul qasim sai ya faɗa saboda haka ya ce saboda haka ya mutu musulmi ya aiki dan kaɗan kuma ya samu ladan ɗumbin yawa saboda haka kaga shi ne ake ce in ai mutum yana kwanta a kan gado ai ba lokacin gargara ba ne gargara shi ne lokacin da mutum ya zamanto ran ya taso fita amma wannan lokacin mutum yana wato a lokacinsa na ƙarshe kafin ran ya zamanto an zare kafin a koma a zara ran da gaske ya ga saukar mala'iku da sauransu wannan a lokacin nan kalmar shahada za ta amfane shi tuba zai amfane shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.